muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wai bincike na musamman kan katsalan da kan rasha a zaben Amurka, Robert Mueller ya gabatar da rahoton sa na ƙarshe da yammacin jiya jama'a ga Attorney General ɗin Amurka William Barr, wanda hakan ya kawo ƙarshen faɗaɗɗen binciken da ya raba kawunan Amurkawa, ya kuma jefa babbar ayar tambaya kan makomar gwamnatin shugaba Donald Trump a tsawon shekaru biyu da ya a ofis. Barr ya sanar da shugabannin majalisun dokokin tarayyar Amurka ta wata wasikar da ya tura cewa ya karbi rahoton Mueller mai kunshi da abubuwan sirri, sannan ya ce da su, ina iya muku bayanin sakamakon binciken na Mueller a wannan ƙarshen makon. Babban abinda Mueller, wanda tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ne ya yi bincike a kai, shi ne ko shin Trump ko kuma wani hadiminsa ya haɗa baki da Rasha don yin zagon ƙasa ga yaƙin neman zaben 'yar takarar jam'iyyar Democrat a shekara ta 2016 Hillary Clinton, ko kuma Trump ya amfana da aika-aikar Rashar ba tare da ya taka rawa a ciki ba, da kuma ko shin shugaba Trump ya yi yunkurin zagon ƙasa ga binciken da ake yi don kare kansa ko wani na kusa da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar shuɗewar daular ISIS je jama'a, yana mai cewa an yi galaba kan ƙungiyar ta ta'addanci 100%, ikirarin da dakarun da ke yakar ISIS ɗin tare da taimakon Amurka suka gaggauta cewa ba haka ba ne. Trump ya yi wannan shelar ce bayan da wani muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya yi masa a cikin jirgin saman fadar shugaban Amurka na Air Force One a yayin da suke kan hanyar zuwa Florida. Trump ya kuma nuna ma manema labarai wata taswirar Syria da ke nuna cewa daular ISIS fa ta shuɗe. Ita ma mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Sarah Sanders ta ce an kauda daular ISIS daga Syria. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta janye mai mata iso a Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewar ta sanar da Koriya ta Kudun wannan matakin na bazata da ta ɗauka jiya jama'a a wani taron mako-mako na Koriyawan wanda akan yi a ofishinsu na gamayya da ke birnin Kyosong. Mataimakin ministan harkokin haɗa kawunan Koriyawa na ƙasar Koriya ta Kudu ya faɗa a wata takardar bayani cewa shawarar da Koriya ta Arewa ta yanke a tabakinsa abin takaici ne, sannan ya ce Koriya ta Kudu za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a ofis ɗin. Labarin wannan janyewar ya biyo bayan wargajewar tattaunawar da aka yi a ƙasar Vietnam tsakanin shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ko da Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban Amurka Donald Trump na shan tattaka daga wasu shugabannin ƙasashen duniya saboda cewa da yi Amurka za ta amince cewa yankin tuddan Gola na Isra'ila ne. Ministan harkokin wajen Siriya ya faɗa jiya jama'a cewa akwai rashin tunani a sanarwar da Trump ya yi, kuma sanarwar ba za ta iya canza kasancewar yankin tuddan Gola na Larabawa ne kuma na ƙasar Siriya ba. Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta gaya ma kafar labarai ta gwamnatin Siriya Sana'a cewa wannan sanarwar na nuni da irin yadda Amurka ke yin karan tsaye ga abin da duniya ta amince da shi kuma dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar. Dubban mutane sun tare jiya jama'a a wajen jana'iza ta bai daya a wata makabarta a kasar New Zealand, inda aka binne 26 daga cikin mutane 50 da aka harbe, wato kan aka musu harbin kan mai uwa da wabi da wani wato da aka musu ranar jama'a da ta gabata. Mafi karancin shekaru cikin waɗanda aka yi jana'izarsu ɗin wani yaro ne ɗan shekaru 3. Tun da farko a jiya jama'ar, dubban mutanen New Zealand sun taru a harabar masallacin Al-Nur, inda aka kai ɗaya daga cikin harbe-harben saboda sallar jama'a wadda ta samu halartar Firaministan ƙasar Jacinda Ardern, wadda ta yi lulluɓi da baƙin ƙyalle. Masu ayyukan ceto sun gamu da tarba mai cike da rudani da koke-koke a ƙasar Mozambique.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka, inda ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da irin gwagwarmayar da ta yi wajen neman ilimi. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da ita.
Kuma Allah shi ke ikon su, sai kika kuma shiga jami'a bayan da kika gama?
Da mun na baro wannan kauye don saboda ta yi aure ita a Hajji Aisha. Ta auri mutumin da ya gama jami'a a lokacin sai a ba su mota a ba su gida, sai aka ba shi aiki sunan shi Auda Magaji. Sun yi aure, aka bani ita in mata yan daki. Suna da TV, sai ga wata mata ta fito a television. To ana wani program ne na kallabi cikin
rauna.
Ita da ta fito sai ta aka ce ita ce na farko a cikin mata da ta yi rawan gani a cikin bauce-bauce. Sunanta Madan Hannatu Ibrahim. Ita tana cewa akan cewa wani abin da take so ta yi na sha'awa shine tana so ta taimaka wa yara mata su je makaranta. Ɗaya daga cikin abin da take so ta yi kenan. Sai dai kuma tana gaya min ne. Daga hakan sai na ce to sai na nemi inda take. Sai na fara neman inda Mrs. Hannatu Ibrahim take. Aka ce ai commissioner ce, ina ta bincika da hankali. Aka ce ai ma ga ministerin ta babu nisa daga inda makarantar mu yake. Sai in kama hanya ina break, in sai ina talla din, yanzu babu talla ina malamar makaranta dan guntun break din, sai in zai ciki jiki in je ina neman inda take. To nema yau gobe jibi na buwayi mai gari. To ina zo sai su ce min wai ce miki ki zo, na ce ina son gama da rai ta fiki bamu gari wajen tana cikin aiki. Iko ba zan daddara ba sai in zaki zo. Na zo ya fi so 30 kai ranar mutumin ya gaji. Sai ce ke mai sunan ki? Na ce Hawwa. Ce ce ba za ki sake zuwa nan ba in na baki yi gama da. Na ce na yadda. Aka banni na shiga na gama da. Kuma ofis na ta ɗin ban taɓa ganin ofis mai kyan haka ba. To ina shiga ni kaina sai na raza na rasa mai kawo ni gurin ta. Dan bai ta mai kawo ni, sai kuma ina da dai amba ambulan wani brand ambulan result na wa. Sai na ce mata na zo ta taimaka min ne. Na ji suna magana a TV akan taimaka ma 'yan mata su yi makaranta. Sai ta ce to in ba ta da duba result. A Hausa nake mata magana. Duba da ta duba da ta ce to wani makaranta za ki tafi? Na ce to na ji ana maganin jami'a. Ni ma ina son je jami'a. Ta ce ayya wannan result naki kam ba na jami'a ba ne. tace ai jami'a gashi ma ba iya turanci amma ta magana turanci ma dama magana dole sai an samu ta da Hausa. Tace jami'a na karantarwa da turanci ne ba da Hausa ake karantarwa ba. Sai tace kai ni dai ina son tafi jami'an nan sai na fashe da kuka domin na wahala ina son ganta kuma gashi na zo kwaldiyan tana ga ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Sai ta ce ko kukan da na yi na duniya ita ba ta taimaka ba ta ce taimaka wanda za su suke da result masu kyau ne amma cikin ikon Allah kuma sai zuciyarta sai kamar sanyi sai ta jawo durowa sai ta cire takarda wani katikatin ashe business card ake kiran shi ban ma taɓa gani ba sai ta rubuta sunan mutum a bayan ambulance din ana kiran mutumin George Korba shine registrar na university na Jos. Sai ta ce min in je jami'a in bashi in na bashi in akwai taimakon da zai iya mini amma abin da kawai ya taimaka min ke amma sai ta sa hannu a cikin jakanta ta cire naira 20-20 sabbi kal guda biyar ta bani har kwana ita gobe zan manta da kudin nan
yana 100 kenan
da na fata zan zo tafi daga baya muka je jami'a aka duba shi ma Josh Korba din ya nuna min akan ba za su taimaka min ban da turanci amma kukan na babu barya nisa da idan sai hawaye sai ce ba kukan da zan yi taimaka sai ko in fita jin samu sakataren shi akwai form in cika in akwai abin da za a yi shi ba sanad ba shi ba shi yake ba da admission ba sanad suke ba da admission so idan sanad sun ba ni to in ba su ba ni ba idan ya ce ban da turanci don ana kiran abin da zan yi apply din remedial wato maimaici ne abin da baka ci amma shi maimaicin ma sai kana da turanci sai na je na cika na tafi to daga baya sai na je samu labarin akan cewa akwai abin da ake kira catchment area wato wa'annan kasa wasu
yanki
ta gefen mu ta Bauchi Gombe mata ba sa zuwa jami'a so an dan saukar da maki din da ake yadda sai mu shigo amma condition ana kira conditional admission suka bani in nai condition din na ci turancin za su bar ni in ci gaba in ban ci ba ba zan iya ci gaba to sai na je na samu kamar na register sai na yi kacin-ci zuwan English ba wai dai na sani ba Allah da ya sani sai aka bar ni na ci gaba da remedial to in ka gama za ka iya sa takarda na shiga jami'a kenan to daga baya dai sai na kowa na ajin wajen mudari da yan kai kowa na ci zai karanta lo na ci ni ma kan karanta lo ba wai na san menene aiki meye
lodin ba
ban san meye lodin ba to da ikon Allah kuma sai aka ban lo to a wannan zama na da nan remedial din karfin aikin nawa lokacin a library nake wani inda ake karatu in aka bude library da farko ne zan tsalla in gudu in je in shiga library don dinga karanta abin da aka yi din don ban gane ba in saki koma in saki BBMB in gane to shi ke taimaka min ana gama aji da library sai an tashi kuma za a kore ni kora na aiki a library to sai taimaka min na shekara hudu na kammala na dawo to ina da wani saurayi ya ce min in yi police to sai na shiga police
to baki bautan kasa ba sai police
a'a na yi bautan kasa a cikin police na je bautan kasan a Katsina state sai na shiga ministry of justice to babu yar bautan ta bude can ba to na tsalla na bude sai na je na samu mutanen social welfare na ce musu kun ga yanzu ina so sun san ni a ministry na shirabar ministry so duk macen da aka mata bulala ko suka samu tsabai na mijin ta kawo mun za mu sasanta amma kuma za mu amfani doka wannan lokaci ya yi defining wato ya canja duk abubuwan da ne a duniya yanzu
to masu sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Zama suka daki suka rubuta suka amfani da sojoji da kudi da yara ɗan shekara 10 kuma katridan nan kusan a kashin uku kashin biyu ba a bayyana katridan ba
mu ai muna tuhumar hukumar sabe ta kasa cewa bakin su ɗaya da jami'ar PDP shi yasa duk jihar da kaje zaka ji PDP ba su raba kudin agent ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kudaden mu
ai da me PDP shi kun kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shi kuma hukumar zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya to yanda ake jiran zuwan ranar asabar din nan ta tafi wato 23 ga watan na Maris na shekarar nan ta 2019 domin maimaita zabe a wasu sassa na jihohin da aka sami korafe-korafe kan zaben gononin da ƴan majalisun jihohi da aka yi rantsar ga watan nan kada manta da cewa babban jam'iyyar PDP ta ƙasa tana nan daram akan matsayinta na cewa ta yi harama za ta je kotuna ta kalubalanci zaben shugaban ƙasar da aka yi haka zalika shi ma zaben gononi da aka kammala akwai wurare da yawa da jam'iyyun da ba su yi nasara ba suka ce za su kalubalanci sakamakon a gaban shari'a da yake kuma har yanzu dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar bai riga ya kira Buhari ya aminta da cewa an kada shi ba bulu fara da amsar da lawyer Aminu Hassan Gamawa ya ba mu ga tambayar da muka yi mishi mai alaka da wannan batu mutana ta cewa me yasa Atiku ba zai kira Buhari ya abinda Jonathan yayi wa Buhari ba a wancan zabe na biyu wato ya bada kai boriya hawo shin aqida bada kai boriya hawo tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata kaida ce ko wani abu ne da tilasta an yi sannan halaccin wanda ya ci zabe ya tabbata
ba tilas a ciki kuma kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba alal misali shugaba Buhari ne ci a yanzu kafin ya ci zaben nan ya tsaya sau uku yana faduwa sau nawa ya kira dan takarar da ya kada shi ya murna ka gane to akwai wani abu da mutum zai iya faɗa na cewa idan har ana sai demokradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ci an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotu a je kotu da aka karkare kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci kuma ko zai ci gaba da al'amuransa.
Lauya Aminu Hassan Gamawa kenan to yanzu bari mu cilla ku zuwa birnin Abuja inda wakilinmu Nasir Adamu Al-Hikaya yake jira ya kawo mana kashi na biyu na muhawarar da aka buga tsakanin Faruku Adamu Aliyu da APC da Sabo Imam Gashuwa na PDP kan yadda zaben bana ya gudana a wurare daban-daban yau za mu tabo har da maganar jirgin nan da ya kasa tashi domin an dankara mishi na irori masu yawan gaske mu ji kuɗin ma na waye
maganar yaki da cin hanci da shawara aka ce ana yi in bai manta ba yadda suka dauki kudin mutane a PDP suka raba kudin makamai gashi nan da yawa cikin suna kotu saboda kudaden mutane da suka dauka kaga ba daina ba maganar tattalin arzikin kasa kuma shi ma da muka dau alƙawari yanzu na tabbatar a jihar Yobe wata il inda ya fito ana noma shinkafa yar gida yace in ma ba a Yobe yana zuwa Jigawa jihar makotansa su saya ko Kano ko su gurare ba yadda za a dan Najeriya ko a baka nake misali ba yadda za a mutum a Najeriya yanzu ya ce ba a samu ci gaba na hanyar noma ba a kasar nan saboda kaga iya alƙawarin da aka dauka daidai gwargwado alhamdulillah an yi ga abubuwa kuma misali almubazzaranci da ake yi da an rage ba cewa kai an daina komai gaba ɗaya ba to saboda haka in mutane suka lura hakika akwai ci gaba kuma ma tabbacin wannan abin da muka dauka mun yi shine an yi zabe mun kada su maganar kuɗi kuma da yake cewa an ma kware jirgi da kuɗi wannan hasashe ne gaskiya ne nima na ga wannan bidiyo din amma misali jirgi daya da aka ce an ganshi da kuɗi har yau din ba fito an ce mana kuɗin nan na kuɗi na wani bane
yawa to Sabo Imam Gashuwa akwai abin da shi Faruku Adamu ya faɗa da nake so ka maida martani ko kana da wani abin da zaka ce cewa lokacin wancan karon wato kafin 2015 baka iya zuwa gida haka ne
a baka bane kai muna yin waya da kai daga shekara 10 zuwa yanzu ban taba wata ɗaya ban je gashuwa ba kusa ga area da nake ni da ma boko haram bata je ba amma alhamdulillah kamar yadda yace an samu sauki irin jihohi kamar na Abuja Kaduna Plateau Niger da ana dan tashe-tashen babu wannan yayi sauki amma a Borno da Yobe har gobe ranar zaben nan da safi karfe 9 da boko haram suka shiga gidan aka fita a guje kusan zaben ganin rabi da rabi akai ko da dai sun yi ga daki sun rubuta kura sun ci an yi zabe ni ina Yobe a lokacin kuma kowa ya sani zaben da mutanen Maiduguri kafa ta Maiduguri kilomita 30 baka isa kai yawo ba amma ka suka rubuta kuruunsu a Borno suka kawo alhamdulillah talakawa suna ganin kamar wannan gwamnatin ta fi kusa da su da waccan mun san da wannan amma abubuwan da aka yi na rashin gaskiya insha Allah huna nan da hujjojin mu
abu kana nufin ka ce ma waɗannan kuri'u kusan ina jin 1800 ne daga Borno kana zargin rubutawa akai
kwarai kwa yan gura ta gaskiya ce a Borno ba ta wuce 1400 ba zama suka daki suka rubuta suka amfani da sojoji da kudi da yara ɗan shekara 10 kuma katridan nan kusan a kashin uku kashin biyu ba a fanda katrida ba kai ka zo da kati za a dangwala lokacin ka zo za duba listin a cewa riga maka zaba ka tafi ni na je yoba anya gaba na gani ko wasu mun da dauka a bidiyo amma ba bane ran fitar a yanzu a gaban ashar a muke so mu hadu da su inda har magarar gwamnatin ta gyara abubuwa to insha Allah muna tantan wannan gaskiya ba za ta tabbata za a karbu gaskiyar mu a bamu su da suka kare a tabbata musu da ƙaryarsu da suka yi
wato sabo abin da nake so maka mai da martani akai wata kila abin da baka tabo ba duk da kayan da an samu saukin tsaro ban ji ka kawo maganan ko Kaduna ba Kaduna ba kai birnin Gwari da su Zamfara wata kila ban san ko ba sa cikin abin da kake angawa Faruwa da Maliyu ni ma zan ma wannan tambayar ka ce an samu cigaba a harkokin tsaro amma akwai kuma wannan matsalar a yankin Zamfara sace mutane da sauransu
gaskiya ne bari mu masa matashiya tunda yana zuwa Gashuwa in ya tashi daga Abuja kafin ya je Gashuwa sai ya samu wata kil checkpoint 200 a wancan lokacin yanzu daga nan zuwa Kano wata kil bai samu checkpoint ɗaya ko biyu ba saboda kaga akwai ci gaba sannan kuma ina so in tuna masa kan cewa da yake cewa a Borno da Yobe an ci ga wani guri an rubuta ƙuri'a ya tuno ƙuri'un da suka rubuto a da su ga yanzu kuma bari mu bashi misali ya duba ya gani gaskiya yadda ake cewa gaskiyar Allah Rivers nawa suka kawo da Bayelsa Delta Ebonyi nawa suka kawo da ko a jihar Kano gunda APC ta ci zabe Buhari ya samu ƙuri'a miliyan 1,900 a wancan lokacin a yanzu miliyan 1,400 kaga saboda haka magana zancen ka ce wai an yi aringizuma bai taso ba magana ce ta gaskiya da wannan gwamnati ta fito da shi kuma hukumar zaben nan ta riga zaben nan mu da yake ba mai yaudara bane babu yadda za a ce shugaban kasa ya hau jirgi ya tafi garin su yana jiran zai zabe bar man tabbatarwa da masu saurare cewa har karfe 11 dare da ake raɗe-raɗin ba za a yi zabe ba shugaban kasa cewa kun gani ku yana bari in shiga ɗakin kwanta jama'a ku fito karfe 9 mu tafi jefa ƙuri'a shi ma bai san an daga wannan zaben ba sai da safe idan da mu irin su ne mai yaudara da mun san an za a daga zaben nan da Buhari bai tawo da mu rubuta kudaden ejen ba amma su misali akwai yaya kawu na Buba Galadima shi bai ma tafi zaben ba saboda duk sun san ba za a zaben ba su mu ai muna tuhumar hukumar zabe ta kasa cewa bakin su daya da jam'iyyar PDP shi yasa duk jihar da kaje zaka ji PDP ba su raba kudin ejenta ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kudaden mu
na farko magana tsaro an yi nasara wajen Boko Haram ba mai san rage tashi amma kowa sani harkar Zamfara harkar rikicin kabilanci kidnapping da sata kakkashe mutane kusan a Zamfara kudancin Kaduna Birnin Gwari Benue Taraba da kusan kudancin kasar nan karuwa yayi saboda haka an bada da hannun hagu ne an karba an bada da hannun dama an karba da hagu ne wato an samu saukin Boko Haram mota sabuwar masifa ta bullo da kuma muna ga gwamnatin ta yi sakaci ya dace dauki mataki na ba sani ba samu duk abin da yazo kusa da kai wato kai ra'ayin aini ne gani da iyo ba za a haɗa abin da ya tashi a Lagos ko a Kalaba ba wanda ba kusa da shi ba wanda idan wata masifa ta samu kusan gangaro ake gangaro gida ka tsana ko daura garin su ya dace ifi kowa sanin wannan damuwa amma shi kasa wannan hudu Buhari mun sani duk da lokacin babu tare da Obasanjo mun san ya yi emergency a Plateau ya kare a wata kusan jiha ɗaya zuwa biyu ya kuru gwamnonin da liyar a samu sauki a mashigon kasa wani bada garin jami'ar APC ce take damawa da daɗi da ba daɗi haka ya kau da ido aka ci gaba da zalunta al'umma na biyu maganar da yake maganar zaɓe jami'ar PDP ta san dama za a yi zaɓe aka ɗaga wannan ba gaskiya ba ne ko maganar kawun sa ce injina Buba Galadima wannan karan katin zaɓensa ba a gida ya ba a Abuja ya ƴaƴansa ne iyalinsa suka je ƙauyen su suka yi zaɓe saboda haka bai da wai sanin za a yi zaɓe ba ne ya sa ya zauna Abuja katin zaben sai ke sauraka a
wannan ana nufi anan Abuja
ya zabe a nan wuce tuzu katin zaben sai ke sauraka nan a gidansa zai zabe saboda haka ba wai wata kitimar mu da aka shirya da hukumar zabe yana cewa da PDP kuma menene ai da me PDP shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shugaban hukumar zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi to ta yin gari ya ce PDP da kusan ba ita ta nada shi ba bata da alaka da shi kuma alankaya mata saboda haka wannan zargi ne na mutanen da suka yi manuba suka zo da karfi suna tsoron rabin mugunta mai wa suka gina shi ba dogo su ma su fada a ciki suke kama kame
bari mu magana akan maganar da ita tsaro dinnan da kai da shi na kamar bakin kuda kana maganar zamfara da
a faru da Waliyu ainihin tambayoyi nake kai
haka ji a
bakin mu ya zai zama
da ina zuwa gaskiya ne akwai tabarbarwar tsaro a zamfaransa wannan magana da zamfara da wannan maganar sace mutane da shanu da sauransu amma ina so gashuwa ya gane cewa ba wannan gwamnati ce ta kawo wannan abun ba wannan rigima ta samu asali tun aru-aru tun dadewa maganar fulani da makiyaya nan da manoma da ake yi taraba da sauransu kamar da yayin maganar state of emergency da Obasanjo ya sa ya manta ya tuna ko kuma ya bincika in bai sani ba kotun koli ita ta bada hukunci akan cewa wannan gwamnatin ta bace da ake kafawa a jihohi ba ta da halacci a cikin tsarin mulkin Najeriya abinda Obasanjo ya ba daidai bane saboda haka kuma idan da irin wannan abinda PDP ta yi Buhari yake so yi jihar Taraba ai PDP ce gwamnan Benue barin mu ma ya koma PDP da bi ta dukulle ake so da an sa musu irin wannan tabaci din amma kaga ba ai ba
to a gaishe ku malamai idan Allah ya kai mu shirin makon gobe akwai maganganu da dama kan mutanen nan da ke zagaye da Buhari wanda ake sani da Kabal da zamu tabo
Kabal ba sa zuwa gidan radio da talabijin kamar yadda muke zuwa su kare shugaban kasa Muhammadu Buhari Kabal ba sa zuwa su komi su kawai gonayen zaune ne suna zaune a gida su suke nadawa su suke
ya ce Kabal ba san me yake nufi da Kabal ba amma ina so ya dauke ni ya sa na cikin wannan Kabal din ni ina gaya masa cewa in dai akwai wani abu shi Kabal makusanta to na tabbatar na daidai gaskiya su
ba a ciki da shi dan siyasa ne su kabilar ai ba sa siyasa su iya cin kudi suka iya
to muna fata za ku jira zuwan wannan shiri rana watewa daidai wanda lokaci yanzu ne muna godiya ga su bakin namu ne wa Faruku Adamu Aliyu da Sabo Imam Gashuwa da kuma shi musamman wakilin namu Nasiru Adamu Elekaya wanda ya jagoranci wannan muhawara da ya shirya a cikin Abuja tare da bakin a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington mun ba ku lafiya
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
ta gari.